الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود وديع استبتك الله سبحانه وتعالى عند سكين إيقون سا درحم السا يتعلم أولا يمشي yammacin lahadi 28 ga watan Rajab hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam 1433 wanda ya daidai da 18 ga watan 6 a shekara ta 2012 a lissafin miladiya. Kuma ci gaba da karatunmu na littafin a'lamus sunna al-manshura na al-Sheikh Hafiz bin Ahmad al-Hakami. A yau za mu tashi kan tambaya ta 103 a wurin ku ko? Ko da biyar? To, a wuri na 104. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala: Ma mithalu amarat as-sa'ati min al-kitab? Mithlu qawlihi ta'ala: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية. وقوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. الآيات. وقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. الآيات. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الآيات وغيرها.
طيب جزاك الله خيرا. ما كنت دي قباتا أبن دموك كرنتا شيني أبن دي شافي imani da tashin kiyama a matsayin sa na rukuni daga cikin rukunan imani. Allah subhanahu wa ta'ala ya kayyade lokaci ga wannan rayuwa da dan adam ke yin ta yanzu, cewa lokaci zai yanke kuma a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala yayi hisabi akan ayyuka. Wannan wuni da tsayuwar da za a yi da abubuwan da za su faru a ciki, kamar da muka ji, dukkan su suna cikin abin da ake cewa imani da ranar ƙarshe. To wannan rana ta ƙarshe tana da alamomi. Wannan alamomi sun zo da lafazi, ko a ce al-ayat, ko a ce musu ashirat, alamomi. Ya zo a mafi lafazin da malamai suke amfani da shi, alamomin tashin kiyama ana kiransu ashiratus sa'a. Daga sharat, sharat amma ba na sharadi ba, sharat da abin da ake nufi da shi ne alama. Malamai sun kasa su kashi biyu: akwai ashirat sughra, akwai kuma ashirat kubra. Ma'ana alamomin tashin alkiyama ƙanana, akwai kuma alamomi manya, gwargwadon yadda hadisai suka zo a wannan babi din. Lafazin amfani da sunan sharat din ko ashirat ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da haka ba bakon lafazi bane. Amfani da ashirat ana nufin alamat. Ya zo a hadisi sahihi, annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa: inna min ashirati sa'a an yaqilla al-ilmu wa yadhhara al-jahlu wa yadhhara az-zina wa yakthuru an-nisaa wa yaqillu ar-rijal hatta takuna li 50 imra'atin أو لخمسين امرأة القيم الواحد. وأن الإمام البخاري يروي أن حديثه النبي صلى الله عليه وسلم يكتي ودقتكم أشراط الساعة. كنت أشياء أمفاني دلفظ أشراط يزود قباكم من ذنب الله صلى الله عليه وسلم. cewa daga cikin alamomin tashin alkiyama shine ya zama ilimi ya karanci, ya zama cewa ilimi masu shi ba su da yawa, jahilai sun fi malamai yawa. Kamar yadda ya zo a wani hadisin na Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah la yantazi'u al-ilma intiza'an walakin yaqbiduhu aw yantazi'uhu biqabdi al-ulama, cewa Allah madaukaki baya fuzge ilimi daga cikin al'umma fuzgewa, kawai sai a ga wanda yake da yana da ilimi sai waye gari jahili, ba haka ake nufi ba. Allah ba haka yake yi idan jahilci zai yawa ba. Abinda yake yi shine a karbe ran malamai, malamai su ta mutuwa, sai ya zama cewa ba waɗanda suka rage sai waɗanda ba su da ilimi, waɗanda ba su cancanci su magana ba a harkar ilimi sai su sa baki, sai a yi musu fatawa, sai su ba da fatawa da ra'ayinsu ba da ilimi ba. Ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam, haka ya faɗa, wannan duk lafazinsa ne, fasara nake da Hausa, sai ya ce sai ya zama cewa sai su ɓata kuma su ɓatar da wasu. Kaga wannan alama ce ta tashin alkiyama, a ga cewa wato jahilai sun yawa, masu da'awar ilimin kuma suna da yawa, masu ilimi na hakika kuma ba su da yawa. Alama ce ta cewa kiyama ta kusa. Wa yadhharu al-jahl, jahilci kuma shi ma ya bayyana ya yawa. Wa yadhharu az-zina, zinatan yawa aitayinta ko ina har ta zama kamar ado. Wa yakthuru an-nisa, mata su yawa. Wa yaqillu ar-rijal, maza kuma su kadan. Wannan da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, har ya bada misali yake cewa har sai ya zama cewa mata 50 mai kula da su mutum ɗaya ne. In ka duba adadin, mana kamar a ce ratio din da zai zama tsakanin maza da mata zai zama kamar da ake cewa 1 to 50. Kaga wannan ai tashin hankali. A wata riwayar wasu malamin suna faɗa cewa nan kamar da yayi nassi anan maganar al-qayyim, al-qayyim ana nufin mai tsayuwa, kamar da Allah madauki ce ar-rijalu qawwamuna ala nisa, ko maza su ne masu tsayuwa da kula akan mata, su ne masu iko a kansu wajen kula da rayuwarsu, kawo abin da za a ci da sauransu, masu shugabancin gudanar da gida. To a wata riwayar ya zo cewa sai an samu mace 50 ko 40 tana bin mutum ɗaya. Bin sai suka fassara shi, bin wani iri ake nufi, ko bi na kulawa irin wannan a fassara shi da wannan alƙayyim ɗin, ko kuma bi na wajen neman aure. Ya zama cewa mata sun juya su suke neman maza su zo su aure su, maimakon a maza su ne za su liƙa zuwa su nemo matan da za su aura. Kowanne dai in mun lura da zamanin akwai wannan ɗin, ko ya kammala gaba ɗaya kamar wannan na fassarar alƙayyim ɗin, za ka same shi wannan babu mai kokwantansa. Haka yake a zamanin da muke ciki, adadin mata ya yi yawan da ya fi na maza. In an lura ta ɓangaren kulawa ɗin, za ka ga cewa mutum ɗaya zai iya ɗaukar nauyin, ko kuma zai zama cewa ƙarƙashinsa a sami adadin matan da za su kai 50. In kuma an fassara shi da wancan ɗin, shi ma akwai shi, ko da adadin ya kai haka ko bai kai haka ba, lokacin yana matsowa ne abin yana ƙara tabbata. Kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana, a takaice dai abin da yasa na kawo wannan hadisin shine lafazin ashraq ba baƙon lafazi ne bane, ba malamai ne kawai suka ƙirƙiro daga bakin su ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya amfani da shi. To nan abin da malami yake tambaya, ma misalu amaratis sa'ati min alkitab, menene alamomi ko menene misalin da za a bayar na alamomin tashin alkiyama daga alqur'ani, min alkitab nan yana nufin daga alqur'ani, yana so a kawo ayoyin alqur'ani da suke magana akan alamar tashin alkiyama, ba maganar imani da ranar ƙarshe ba, wannan aminin shi makon da ya gabata ko da ayoyin da hadisan. Abinda za mu ji yanzu misalai daga alqur'ani na ayoyi da suke magana akan alamar tashin alkiyama. Ina fata mun fahimci abu. To shine yace aljawab mithlu qawlihi ta'ala, misalin faɗin Allah madaukaki da yake cewa hal yanguruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imanha khayra. Allah madaukaki yana cewa hal yanzurun shin suna jira ne illa an ta'tiyahumul malaika a ce mala'iku su zo musu ma'ana me suke jira in ba a ce mala'iku su zo musu ba aw ya'tiya rabbuka ko kuma ubangijinka yazo aw ya'tiya ba'du ayati rabbik ko kuma wasu daga cikin ayoyin ubangijinka su zo abubuwa uku aka ambata a wannan aya na farko zuwan mala'iku na biyu zuwan ubangiji subhanahu wata'ala wannan ayar malami suna kafa hujja da ita a babin al-asma'i was sifat sunayen Allah da sifofi na cewa daga cikin sifofin Allah akwai sifatul itiyani sifatu mene al-itiyan shine zuwa ma'ana ya fada a cikin wannan nassin akwai kuma wasu wuraren Allah madauki ya fadi cewa ran tashin al-kiyama zai zo domin hisabi wannan sifar a fade ta kamar da ya fada a cikin al-qur'ani wajibi ne amma yaya zai zo din ba mu sani ba duk abin da ya shafi maganar sifofin Allah a fade su kamar yadda suke a Qur'ani amma dangane da kaifiyya yaya yanayin su yake ya Allah ya siffantu da su a zatin sa sai mu ce ba mu sani ba dan bai bayyana mana yanayin yadda zai zo ba amma kar mu ce ba zai zo ba kar mu dauko wata kalma mu ba ta fassarar wani abu daban ba wannan ba na fatan fahimci abu amma in an zo an tambaye ka to kai da kace Allah zai zo to ya zai zo sun tuni ma mun sani ba ai na ji mun karanta wannan da maganganu haka da yawa ka'idoji kuma da malamai suka bayar musamman kamar hadisin abin nan sifatun nuzul da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa a kowanne dare in ya kai sulufi na ƙarshe Allah subhanahu wataala yana saukowa daidai sama ta daya yana cewa ina mai neman gafara a gafarta masa ina mai wanda yayi zunubi yake son Allah madauki ya gafarta masa ina mai kaza mai son rahama Allah ya yi masa rahama kaga Allah madauki dan rahama sa yake wannan abun ya tabbatar mana rahama sa akan sa akan mu sai wata rana malam Abdullahi ibn Mubarak yana cikin manyan malamai kuma malamin Imam Malik ne yana cikin malaman da suka koya wa imamuna Malik Abdullahi ibn Mubarak sunan sa wata rana yana hadisi irin wannan yana karantar da mutane sai faɗi wannan hadisi sai wani mutum yake ce masa akarmakallahu ka ce Allah yana zuwa yana saukowa yaya yake saukowa sai malam Abdullahi ibn Mubarak yace yaya yake shi Allah din kai ka sani sai ce ban sani yace to haka nan ka ce zai zo ba mu sanya zai zo ba shi yasa sai ta zama ka'ida duk abin da ya shafi sifa karka sa kanka a ciki da hankalinka amma ka faɗi abin da Allah ya faɗa ka faɗi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah baya ƙarya manzon sa baya ƙarya dan haka duk abin da ke cikin Qur'ani gaskiya ne babu tantama babu kokonto amma fassarar in ya shafi sifar Allah ta zatin sa ko ta aiki fassarar ta dangane da yaya yake a jikinsa ko a zatin sa sai mu ce ba mu sani ba yaya yake wannan aiki ko yaya siffantu da shi a zatin sa sai mu ce ba mu sani ba ilmul kayfiyya da mana Allah ne dan haka wannan aya tana magana akan sifatul itiyani ana cewa sifatul itiyani ana cewa sifatul maji'i yawa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka yazo alhali mala'iku suna safu safu dan haka lokacin da mala'iku suka yi safu safu ubangiji kuma sai yazo sai a hisabi kun ga an yi zo da lafazin ja'a a can ko nan kuma ya a ce dan haka shi yasa malamai suka ce ko a ce sifatul itiyani ko a ce sifatul maji'i duk siffa sai ga Allah subhanahu wataala yaya zai zo ba mu sani ba ina fatan fahimci abu yawa abu na farko kenan abu na biyu a na biyu kai bayan ce zuwan mala'iku ko zuwan ubangiji ko na ukun shine aw ya'tiya ba'du ayati rabbika ko kuma wasu ayoyin ubangijinka su zo to wannan da tambaya zamu yi anan wannan ayar akan me aka kawo mana ita nan an kawo ta ne akan misali na me na alamomin tashin alkiyama to amma in ka karanta zahirin ai kuma ana faɗa mana wasu abubuwa ne da za su faru ran tashin kiyama ba kafin tashin kiyama ba ko tunda an ce ya'ti al-mala'ikatu ko ta'tihimul mala'ikatu mala'iku za su zo aw ya'ti ya rabbuka ko ubangiji ya zo kaga duk wannan ran tashin alkiyama ne lokacin hisabi to ina maganar alamun tashin alkiyama to inda aka ce aw ba'du ayati rabbik shine mahallul shahid yawa shine dalilin kawo ayar anan gurin ba'du ayati rabbik yazo nassan daga fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bakin sa cewa anan abinda ake nufi da ba'du ayati rabbik shine fitowar rana daga yamma maimakon daga gabas mun fahimci wannan akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri da yazo zamu zo mu ganshi a gaba inda yazo mana da hadisi da yake tambaya akan a kawo misalan alamomin tashin al-kiyama daga hadisai zamu ji shi dan haka mu saurara mu wannan zamu zo mu ji hadisin dake fassara ta ashe abinda ake nufi da anan aw ya atiya ba'du ayati rabbik abinda ake nufi shine fitowar rana daga yamma maimakon daga gabas wannan tana cikin alamomin tashin al-kiyama manya kananan da ake fada suna sune irin wanda na karanta a hadisin farko da muka yi magana akan lafazin ashirat cewa yazo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko magana mata su yawa ilimi yayi kadan maza su karanci ma'ana ya zama adadin su dai bai kai mata ba waɗannan ana cewa alamomi ne kanana alamomi kanana shi yasa wasu malamai suka ce kusan gaba ɗayan waɗannan kananan alamomin da suka zo a hadisai sun gama aukuwa sun zo ko a ce mafi yawansu sun zo sun faru abin da ya rage su manya ɗin to manyan malamai suka yi magana ta wanne ake farawa mafi rinjayen abin da ya tabbata kuma ya zo daga bakin shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ke fara aukuwa a cikin manya-manyan dama su goma ne abubuwan da za su auku daga sun auku kawai shikenan sai tashin alkiyama to na farkon su shine a ga rana ta fito daga yamma maimakon ta fito daga gabas shine na farko daga nan kuma sai abinda zai biyo baya sai abinda zai biyo biya lokaci guda kuma za su auku guda goma din nan nan da nan sai tashin alkiyama na ji mun yi magana wannan baya yawa na ga mana kuma akwai littafai da malamai suka rubutu akan wannan bangaren a bangaren aqida fili ne na musamman ana rubutu da bincike akan sa ashiratu sa'a akwai Dr. Yusuf Al-Wabil wani daga cikin manyan malamai a Makka a Jami'atu Ummul Qura rubutunsa da yayi akan degree masters da yayi akan wannan abin yi ashiratu sa'a sunansa ya kuma kawo duk waɗannan dalilai as-sughra da al-kubra wannan kuma banda littafan da magabata suka rubuta akwai in ka ji ana cewa kutubul fitani wal malahim to wannan suna magana ne akan wannan al-fitan shine fitunu da za su auku da Allah madauki zai jarrabi zukatan mutane a ga waye zai tsaya da imani wane ne imaninsa zai rauni wannan abun zai zo yayi yawa a lokacin kusa da tashin alkiyama to shi yasa malam suka rubuta Abu Nu'aymin al-Asfahani yana da littafi akan wannan da ya rubuta al-fitan wal malahim da shi dai da wasu malamai din an ce malahim kuma kamar da zai zo mana a cikin wani daga cikin hadisan nan gaba malahim ana nufin wato takuɗi da tashin hankali da yawan kashe-kashe da yaƙe-yaƙe wannan duk yana cikin alamun tashin alkiyama kananan kafin waɗancan manya ɗin su zo ina fata mun gane ayar abinda yasa aka kawo ta yawwa mawdu'in shahida a cikin ta shine fadin sa aw ya atiya ba'du ayati rabbika wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara da cewa abinda ake nufi a fitowar rana daga yamma maimakon gabas yace wa qawlihi da fadin Allah madaukaki kuma da yake cewa ko da ke ba mu karasa wancan ba da yake cewa aw ya atiya ba'du ayati rabbika sai ce la yanfa'u nafsan imanuha ba dama ana fada mana ai cewa idan rana ta fito daga yamma maimakon ta fito daga gabas kamar yadda ta saba to duk ranar da aka yi wannan abu to ba zancen kuma a karɓi tuban mutumin da bai tuba ba duk wanda bai tuba ba Allah ba zai karɓi tubansa ba malam Ibn Kathir a cikin tafsirinsa da ya zo tafsirin wannan ayar yana fadar cewa abinda ake nufi da wannan ayar yace man kana mu'minan fa huwa ala khairi duk wanda ya kasance mu'mini to yana kan alheri in ya zama muslihan ma'ana aikinsa mai kyau ne to shine kai yace fa huwa ala khairi fa huwa bi khairin azim in kuma lam yakun muslihan ba mutumin kirki bane yana aikata abubuwa marasa kyau fa in ahdatha taubatan yawma idhin fa inna taubata la tuqbalu minhu da zai farar da tuba a ranar zai ce ya tuba to Allah ba zai karbi tubansa ba ce ammal kafiru amma shi kafiri da zai ce la ilaha illallah a wannan ranar to Allah ba zai karba ba mun fahimci saboda me ya zo a hadisi da ya fassara wannan ayar har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa rana za ta zo wanda in rana ta fito daga yamma kamar da ambata a hadisin cewa randa kowace rana kai kafin mu zo kan wannan yana cewa kowace rana duk randa rana ta fito to ta kan je bayan kai ta fadi ta kan je ga Allah subhanahu wataala karkashin al'arshi ta yi gaisuwa sannan kuma ta nemi izini a bata ta je ta huta kafin ta fitowa shigiri wani ya tabbata a hadisi hasan ne kamar da malamai suka bayyana darajar hadisi sai su annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma randa za ta fito ta yamma idan ta je karkashin al'arshi ta nemi izini Allah madaukaki za ta nemi izini sau uku Allah bai ce mata komai ba sai ta jira har lokacin da gari yake dab da wayewa ya zama cewa ba a bata wannan izinin ba sai ya zama bata fito ta inda ta saba fitowa ba lokaci kuma wayewar gari yayi don haka sai ta fito ta yamma shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana da shi don haka maimakon ta fito ta gabas sai ta zama ta yamma ta fito to idan ta fito ta yamman nan ina fata mu fahimci waɗannan abubuwan wannan suna cikin abubuwan da malamai suke cewa mas'aloli ne da ba a auna su da hankali mas'ala ce ta me ta imani yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu ya tabbata hadisin ingantacce to sai a karba a sallama a yi imani da shi ko ya zo a cikin alqur'ani dama ba abin da ke cikin alqur'ani wanda yake kuskure ne sai ka sallama kai imani kuma wani abu ne wanda in ma mutum ya ce bai yadda ba ba shi da hanyar da zai kawo sabanin haka ko ba haka ba yawa illa kawai mutum ya ce wani abun mamaki saboda bai saba ganin sa ba wannan kuma ba dalili bane kamar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ne na abin da zai faru a kabari idan mutum ya mutu mala'iku za su zo su zaunar da shi su tambaye shi man rabbuka wane ne ubangijinka wa ma dinuka menene addininka wa man nabiyyuka wane ne annabinka kaga babu mutumin da ya taba zuwa wani kabari bayan an binne mamaci yaje ya sa kunnan sa haka ya leka ko ya saurara yaje yadda ake tambayoyin ko ba haka ba mas'ala ce ta rayuwar barzakhu rayuwar barzakhu rai tsari ne daban da ya saba wa rayuwa ta duniya to haka nan rayuwar lahira abinda za a yi ranar tashin alkiyama shima dokokin tsarin rayuwar tashin alkiyama dokoki ne da suka saba ma rayuwar duniya mu nan a duniya Allah ne ya sa mana kunne mu ji da shi ko ya sa mana ido mu gani ya sa mana hanci za mu shaki abu mu ji mu shaku kuma shaki iska da baki mu dandana da harshe mu yi magana kuma da harshe ga hakware mu tauna da sauransu a ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai iya juye waɗannan abubuwan in ya so ya sa wani abu daban shine zakai abinin da shi duk da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa za mu shiga aljanna kamar da aka halitta annabi Adam ko babu canzawa to amma abin da nake nufi anan yadda muke jin abin da ake cewa dadi yanzu anan duniya ai muna jin akwai abin da muka ci za mu ce wannan yana da dadi wannan yana da gardi ko wannan yana da daci wannan yana da tsami to a lahira Allah zai iya canza mana su sensory organs din da muke amfani da su mu ji kaza ko mu bar kaza zai iya canza yanayin su maimakon in muka dandana wani abu mu ji bauri ko mu ji zaki sai mu ji wani abu daban abin da nake nufi dai yanayin mu na duniya ba lalle shi zaka dauki lahira kai kiyasin ta akan duniya ba haka nan yanayin mu na duniya ba shi zaka dauki rayuwar barzakhu kai kiyasin ta ba duk abin da aka faɗa maka zai auku ko a barzakhu ko ranar tashin alkiyama ba mu abin da za mu yi illa mu ce sami'ina wa ata'na mun ji saboda ba mu da wata hanya da za mu iya ƙaryata wannan abu na faɗi wannan ne saboda akan samu wani lokacin wasu mutane idan suka ji wasu abubuwa na mamaki sai su ce su ya za a tabbatar da cewa wannan abu dama ai wannan shine bambanci tsakanin mai imani da marar imani ko ba haka ba farkon sifar da Allah madauke ba mu labarin ta a cikin suratul baqara da ya magana akan mu'minai me yace allazina yu'minuna bima bil ghaibi yawa waɗanda suke imani da ghaibi haka idan mutum ya zauna ya ce an shi sai abin da ya gani zahiri ko abin da bincike kwakwalo ya gano su ma masu binciken ai zaka ga har zuwa yanzu suna binciko abubuwa suna ganin wani abu sai su samu an faɗe shi a Qur'ani kuma wannan yana sa su yi imani yawa ballantana wanda ba shine mai binciken ba to mu ji aya ta gaba yace wa qala wa qawlihi ta'ala da fadin Allah madaukaki da yake cewa وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إذن لوكتي شنو معنى إذا وقع القول عليهم معنى أبند أكفتا شوى لوكتي زي زو دنيا ذات كاري شنو القول إذا وقع عليهم إن يأوك أكم متاني معنى لوكتي ساعة تاشن القيامة إن يأي ماذا أي ألا شي أخرجنا لهم دابة ذا مفتر مسوة دبة من الأرض دقت أساتك haka kawai dabba ce za ta fito tukallimuhum kuma za ta yi musu magana. Duba fa wannan menene? Nassin Al-Qur'ani ne cewa in lokacin tashin kiyama yayi Allah zai fidda wata dabba tana yi wa mutane magana, dabba za ta yi magana. Kun ga a rayuwar mu haka ta al'ada ba mu saba mu ji dabba tana magana ba. Ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma bangare ne na mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har wata rana yana tare da Abu Bakar da Umar radiyallahu anhuma, sai zaki yayi magana suna tare, shine har suke cewa zaki yayi magana, da Abu Bakar yake bada labarin wani yake cewa zaki yayi magana ko kun ji, yace kwarai muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zaki yayi magana, annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana abin da yake. Kaga lokacin sun ji annabi kuma sallallahu alaihi wasallama ya fassara musu me suka ji, don haka wannan mu'jiza ce ta annabi. Amma a sauran mutane wanda ba annabawa ba da rayuwar mu mu yanzu ba za mu ji dabba ta yi magana ba. Ina fatan fahimci wannan. In ku ta yi magana to alama ce ta wannan tashin alkiyama abin da zai zo shine wannan ta wannan aya din wanda Allah subhanahu wataala zai fidda ita ta yi mana magana. Me za ta ce? Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinu, cewa mutane sun kasance ba sa takankan cewa ba sa sallamawa ba sa imani da ayoyinmu. Allah ne zai sa ka rika gaya wa mutane wannan. Mun san daga ɗabi'ar ɗan adam da ya saba, kamar da muka gani a tarihin annabawa, ɗan adam yana sha'awar kuma yana son shi ba zai yadda da abu ba sai ya ga aya, ko ba haka ba ne? Duk annabawa da suka zo, in annabi ya ce musu ku yi imani da Ubangiji shi kaɗai ne wanda ya halitta sammai da ƙasa kuma a bauta masa, sai su ce a'a, su sai an saukar musu aya. Kuga mun karanta makon da ya gabata da mushrikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar musu aya. Allah ya sa wata ya tsage ya sauka, mutanen Makka suka ganshi. Ga shi nan shi ma'anar sun Al-Qur'ani ko iqtarabatis sa'atu wanshaqa al-qamar, sa'at tashin al-qiyama ya kusa, wata ya keci ya tsage ya bayyana, kuma Allah madauki ya mai da shi. Amma duk da haka ba duka suka yi imani ba, wasu suka yi imani wasu suka kafirci. Amma saboda alƙawarin da Allah madaukaki ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ba zai halakar da al'ummarsa ba in an nuna musu aya ba su yi imani ba, kamar yadda ake halakar da mutanen baya, ai mun ga yadda aka yi da mutanen annabi Nuhu ko da ba su yi imani ba, kuma ga ayar ta bayyana. Ayar annabi Nuhu ita ce me? Wannan tsufan ba su yi imani ba Allah ya halaka su. Ayar annabi Hud shi ma da ya zo musu da ayoyi ba su yi imani ba Allah ya halaka su. Haka nan annabi Salih mutanensa Allah ya halaka su. To mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi alƙawarin ba zai halaka su ba saboda irin wannan abun in ba su yi imani da ayoyi ba, amma dai zai sa sabani ya yawa a tsakaninsu. Mu wannan ita ce tamu jarabawar. Allah ya sa sabani mu kasa haɗin kai, wannan bai yadda da wannan ba, wannan bai yadda da halin wannan ba, wannan ba zai yadda da addinin wannan ba, wannan alamar mu kenan mu wannan al'umma ne. Ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ya nema ga Allah ya biya masa ita. Allah ya ce a'a kai hakuri, cewa Allah ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi kai sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah cewa ya Allah kada ka halakar da al'ummata da fari, a ce gaba ɗaya fari ne ya halaka mu duka mu mutu. Allah ya karɓi wannan, ko fari ko wata musifa, a ce gaba ɗaya duniya ta tashi da wata musifa ko ruwan ambaliyar ruwa ko wata iska kamar da aka yi wa mutanen baya. Yawwa, sannan kuma ya roke shi ya zama cewa a al'umma yau kada kafirai su rinjaye musulmi, rinjayen da zai zama ba za a iya samun mai faɗin la ilaha illallah ba, shi ma aka karɓi wannan. Sai kuma ya roƙe shi kada ya zama wato al'ummar musulmi ba'suhum bainahum, rikicinsu ya zama a tsakaninsu. Allah madauki shi masa a'a, wannan kan ita ce jarabawar al'ummarka, tunda ba a halaka su halakawa ta gaba ɗaya ba, to rikici tsakaninsu, wannan ya kafirta wannan, wannan ya kaza ɗin wannan, wannan har tashin alƙiyama. To Allah madauki kyauta. Wannan kuma amma kar mu fahimci cewa kamar umarni ne daga Allah cewa wannan abin daidai ne. Mun gane ko? Ka san in Allah madauki aka bada labarin abu zai auku ta bangaren kaddara, to wannan baya nuna cewa umarni ne ku je ku yi ta sabawa. Saboda me? Al'amru wan nahyu yana da bambanci da kaddara. Shi yasa ainihin ilimi mai kyau kuma mai zurfi shine mutum ya iya jam'i tsakanin kaddara da kuma al'amru wan nahyu. Abinda Allah madauki rubuta maka a kaddara cewa zakai kaza zakai kaza kaga ai sirri ne na Allah ba mu san shi ba yawa to wannan kada mutun ya ce ai tunda Allah madaukaki ya riga ya rubuta dan wuta an san shi dan aljanna ma an san shi sai ce to shikenan bari mu zauna sahabbai sun taba wannan tunanin suka bugu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake gaya musu cewa kowa an rubuta makwancinsa a aljanna makwancinsa a wuta shine sai sahabbai suka zo suka ce wanda Allah sun tuwa to in haka ne an riga an raba mutanen gida biyu yan aljanna an rubuta tun fil azal tun a cikin lawhil mahfuz wa yan aljanna yan wuta ma an rubuta cewa yan wuta ne to dan me za mu ta wani aiki mu ta sallah mu ta azumi ai ko sai mutun ya zauna ya jira kaddararsa ta fada kansa haka yazo musu sai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace a ba haka bane yace i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu ku je ku yi aiki kowa ana yassare masa abinda aka halicce shi domin sa din abun ba sirri bane yanzu idan ka zo kace ni ina jin tunda dai Allah ya riga rubuta in dan aljanna ne dan aljanna in me na daina sai ka daina sallah sai ka daina azumi ka daina bin duk wani aikin da'a sai kai abin da kaga dama kaga sirrin nan fa baka san shi ba la'alla daga ran da kai wannan shawarar ranan ne Allah ya kaddara cewa da kana cikin mu'minai yanzu za a mai da kai cikin waɗanda za su mutu ba akan aikin mutanen yan aljanna ba ko ba haka bane tunda sirrin yana san abun Allah baka sani ba ashe kenan ilimi sosai da imani shine ka hada da waccan kaddara kuma ka hada da me al'amru wan nahyu domin yanzu idan kace ba za ka yi sallah ba na farko babban abin da kai shine ka saba umarnin Allah aqimu salla wa atu zakka wa ya fada Allah ne to daga lokacin da kace a shikenan ka yadda da kaddara ba za ka yi sallah ba to shikenan ka ƙaryata kuma wannan umarni da hani din harkar kaddara ba ruwanka da ita ba ruwanka ta bangaren ne aiki kawai za ka yi ka bi umarnin Allah ka bi ka tsoraci kuma ka kaushe ma abinda Allah madauki ya hana amma abinda ya shafi kaddara kamar da malam at-tahawi yake faɗa ne a cikin littafinsa yace wal qadaru sirrullah ta'ala ita kaddara sirrin Allah ce madaukaki dan haka tunda sirrinsa ne ka bar masa baka san a ina aka saka ba ina fata mun fahimci wannan to Allah madauki ya kara mana imani ya kuma ba mu sakankan cewa akan abin da muka yadda da shi wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da yake cewa hatta idza futihat ya'juju wa ma'juju wa hum min kulli hadabin yansilun waqtaraba alwa'du alhaqq har zuwa lokacin da za a bude ya'juju wa ma'juju ya'juju wa ma'juju wasu halitta ne Allah madaukaki ya sanya ciki kai hadisai sun zo da yawa da maganganun malamai akan su waye ya'juju wa ma'juju da sabani mai yawa wasu ma su ce a wasu mutanen kun san tarihin baya lokacin da aka yi fitinar Tatar ko a ƙarni na 7 zuwa na 8 na hijira lokacin da Tatar suka zo suka ta kashe mutane al'ummar musulmi suka ruguza daulolin musulmi al'amuran musulmi suka lalace mutane a wancan lokaci daga littafan tarihi wasu sun ce suna tsammanin waɗannan mutanen ma su ne Ya'juj wa Ma'juj saboda tunda aka yi tarihin duniya ba a taɓa fitinar musulmi irin wannan lokacin ba ta kai saboda tsoratar da musulmi suka yi mutum musulmi in yi hango ɗan Tatar zai kira shi ya ɗauki takobinsa ya miƙa masa ya kwanta ya ce kashe ni saboda yadda suka kashe musulmi a tarihi in ka karanta abin daga littafin irin su Ibn al-Asir da kuma irin su al-Bidaya wa Nihaya na Ibn Kathir abin zai tsorata mutum ba a yi irin wannan fitinar ba a tarihi shi yasa wasu malaman sai suka yanke ma cewa waɗannan Tatar din su ne ake nufi da Ya'juj wa Ma'juj Allah madauki ya bamu labarin Ya'juj wa Ma'juj a wannan aya cewa wasu mutane ne ko wasu halitta ne an sa wani bango kamar da zuwa a suratul kahf a kissar Dhulqarnayn ko cewa Allah madauki ya sa wani bango da ya rufe ba dama su fito su zo wa mutane su halaka su a kuma kamar da zai zo mana a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin suna nan suna kwakwalar bangon suna kwakwalarsa ma'ana suna kwarzarsa har sai yahudi sun balla shi sun fito lokacin da za su fito din shine lokacin tashin alkiyama Allah madauki ya jinkirta su ba za su zo ba har sai lokacin da wannan abu zai faru kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari a hadisai kuma hadisai su ma ingantattu yaya mutanen nan suke sai sun zo wanda yake da rai a lokacin ya gamsu mun fahimci abin yawa to Allah madauki ya sa mu dace ya tabbatar da mu da imanin mu ko menene zai auku to shine yake fadan cewa wa hum min kulli hadabin yansiluna suna gangarowa daga kowanne tudu hadab shine tudu kamar irin jigawa irin tamu shine tudu shi ake cewa hadab yawa yansiluna ma'ana suna gangarowa waqtaraba alwa'du alhaq to ga sababin da yasa aka sa su a cikin alamar tashin kiyama cewa waqtaraba alwa'du alhaq zamanin nan na gaskiya da aka yi alƙawarin zai zo wato me tashin kiyama kenan iqtaraba ya kusa zuwan su alama ce ta cewa duniya fa ta zo kuma za ta tashi mun fahimci wurin shi ma sai ce wa qawlihi ta'ala da fadin Allah madaki da yake cewa fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin fartaqib ka saurara ka jira yawma ta'ti as-sama'u ranar da sama za ta zo bidukhanin mubin da wani hayaki mabayyani wannan shi ma na cikin alamun tashin alkiyama wannan ayoyin zamu ga cewa in baka dauko hadisan da suka fassara ba wani ba lalle ka fahimce shi ba ko yawa zamu je kan hadisan shi yasa nake mana sauri mu je kan hadisai din sai mu je yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kowanne nan abin da ake nufi daga cikin alamun tashin alkiyama manya to akwai zuwan wani hayaki da zai turnike duniya baki daya ya zo a hadisin an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan hayakin zai kwana 40 sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya kwana 40 din yake yace zai zama cewa yaumin kasana wato ranar farko wunin farko da wannan kwana 40 din zata kaman a shekara guda sannan rana ta biyu kamar wata ta uku kamar sati sauran kuma kamar kwanakin ku kamar da yake a hadisin dujal kaga kenan shekara guda za a yi to a wannan shekara gudan ya zo a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mumini in mutum mumini ne wannan abun ya auku ba abin da zai same shi daga wannan hayakin illa kamar kawai ya ji yayi mura wani abu ne zai same shi kamar mura shikenan iya abin da zai taba shi kafirai kuma abin da zai same su a lokacin shine hayakin zai shiga jikin su ya ratsa ko ina kuma ya rika fita ta duk wata kofa ya fita ta hancin su ta bakin su ta dubura da ko ina kuma wannan ya zama ƙarshen azabar da za su shiga cikin ta farko har zuwa inda za a gangara kuma wurin hisabi to wannan yana cikin abin da ya zo a hadisan wa qawlihi da kuma faɗin Allah maɗauki ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku kiyaye ku ji tsoron dokokin ku ji tsoron ubangijinku kuma ku kiyaye dokokinsa inna zalzalata sa'ati shay'un azim lalle girgizar tashin alkiyama a shay'un azim abu ne wanda yake babba wannan menene alamar anan zalzala yawa ya zo a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kafin tashin alkiyama za a rika girgizar kasa ta yi yawa girgizar kasa za ta yi yawa bayan rana din nan ta fito daga yamma duk an rikice wanda ya tuba ma an ki karbar tuban kafiri an ki karbar musulunci wanda kuma mumini ne aikin sa ba shi da kyau shi ma an ki karbar tuban sa to a lokacin kuma wannan abu yazo to kuma sai girgizar kasa wurare da yawa kasar kenan kamar tagaji lokaci yayi Allah yana girgiza ta kuma za a koma ga Ubangiji a ayi hisabi wannan abin da shafi ayoyi kenan tambaya ta gaba shine abin da shafi hadisi na karanta koda guda daya sai saboda lokaci na
نعم وأحاديث الدابة وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم وأحاديث نزول عيسى وخروج يأجوج وماجوج وأحاديث الدخان وأحاديث الريح التي تذبح كل نفس مؤمنة
كل
نفس مؤمنة وأحاديث النار التي تظهر
na'am to mu je kan hadisi yace menene misali ma'ana a bamu misali daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke magana akan amaratis sa'a alamomin sa'a tashin alkiyama aljawab a amsar yace cewa mithl ahadith tulu'i ash-shams min maghribiha kamar hadisan fitowar rana daga mafadarta wannan littafin da ke hannuna ya kawo nassin hadisin yana cewa wannan ya zo daga kaulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la taqumu sa'atu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha rana wato tashin alkiyama ba zai auku ba har sai rana ta fito daga mafadarta fa idha tala'at min maghribiha idan ta fito daga mafadar ta din nan wara'aha an-nasu mutane suka ganta cewa ga rana safiya ce maimakon a ganta ta gaba sai aka ganta ta yamma amanu ajma'una to duk wani dan adam dake duniya zai imani duk wani dan adam ko da kafirin da bai taba imani ba to a ranar zai imani da Allah da muminin da yake da kokonto akan harkar addini to shi ma zai yadda ya sallama wa lamarin Allah subhanahu wataala inda yana wasa da addini ne sai to kuma bari a tuba a koma addini mun fahimci abu wannan shine sababin da zai sa a ce to ba za a karba ba saboda da ayoyi sun zo an nuna muku ku yi imani ba ku yi imani ba a ce kenan in yanzu suka zo kuka ce za ku yi imani sai a ce to ba za a karba ba mun fahimci abin nan dalilin abun hikimar abun kenan yace fa zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha to wannan shine kun ga tafsirin watan ayat da muka karanta da su yau fa zalika wancan abu hina shine zai faru lokacin da la yanfa'u nafsan imanuha imanuha shine fa'ilin nafsan shine maf'ulun bihi ma'ana imanin rai ba zai mata amfani ba wacce ran randa lam takun amanat min qablu randa bai imani ba kafin wannan lokaci au kasabat fi imani ha khairan ko kuma ta tsuwurwuti alheri ta aikata wa kanta wani abu na alheri shi yasa anan malamai suka ce ibnu kasir magana da na kawo dazu akan sa yana cewa wannan wurin ai an faɗi abubuwa guda biyu ne na farko wanda bai taba imani ba lam takun amanat ko min qablu yawa na biyu kuma au kasabat fi imani ha khairan na farko ana nufin kafiri na biyu kuma ana nufin mai imanin amma bai aikata aikin alheri ba shine au kasabat fi imani ha khairan ashe kenan ranar da wannan abu zai auku kafiri in yace ya tuba ya zama musulmi Allah zai ce ba zai karba ba muminin da yake laifi shi ma yace ya tuba ya bar laifi a wannan rana shi ma ba za a karbi tubansa ba sai an masa azaba amma mun san bambancin ta bangaren makoma a ƙarshe shi kafiri zai dawoma a wutar jahannama mumini kuwa inda yana da imani to laifuffukan da yake inda ba su kai ga shirka ba to Allah subhanahu wataala abu biyu ne ko dai ya gafarta masa ra'asan daga ya tsaya gabansa za a hisabi Allah gafarta masa a ce wuce aljanna Allah sa yi mana wannan dan mun san laifukan suna nan da yawa mun tara su yawa in kuma Allah ya so sai a azabtar da shi gurgudan laifukan nasa sannan sai a fidda shi saboda imanin a sashi aljanna wannan ita ce aqida kyakkyawa yawa mutum saboda laifi abinda bai kai shirka ba baya da wama a wuta duk mutumin da yake mai imani ne to ba zai da wama a wuta ba to shine sai yake cewa mu karasa hadisin ko yace akhrajahu al-bukhari wannan hadisin bukhari ne fidda shi a kitabur riqaq babin bu'istu ana wa sa'a kahatin dama a babin sa'a malamai kafin su magana sukan faɗi wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace bu'istu ana wa sa'atu kahatin yace an aiko ni da sa'a tashin alkiyama kamar haka sai ya hada a hannunsa na tsakiya da wannan irmanuniya ma'ana in dai akwai distance tsakanin ma'ana fagen da ke tsakanin wannan ai wannan yafi tsawo ko to tsawon da wannan yafi wannan yafi wannan shine kawai bambancin daga zamanin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tashin alkiyama shine abin da yake nufi ma'ana haka aka aiko mu da ni da tashin alkiyama tsakanin mu kawai kaman haka ne ma'ana kenan in wannan shine zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine tashin alkiyama yana dab da shi kaga shi yasa malamai a rubuce-rubucen da suke a wannan babin suke cewa alamar tashin alkiyama ta farko ita ce aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin me domin shine annabin karshe bayan sa babu wanda zai zo a matsayin annabi kuma ya tabbata daga Allah yake Allah ba zai aiko kowa ba a matsayin annabi babu kuma wani manzo bayan manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda babu wani littafi da za a sake wahayinsa ga wani annabi ko ga wani mutum bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine a wannan babin ne bukhari ya faɗi wannan tayyib wannan abin da shafi hadisin tulu'i shamsi min maghribi hakin sai yace wa hadithu dabba hakanan hadisan da suka zo akan dabba shi ma gashi sun ya faɗa hadithu dabba juz'un min hadithin sahihin akhrajahu muslim muslim ya fidda wannan hadisin a fil fitan al-ababin da yasa a kitabul fitan littafin fitan babul ayati allati takunu qabla as-sa'a in ka je ka karanta sahihi muslim zaka ga wannan babin ayoyin da ko alamomin da za su zo su auku kafin tashin alkiyama hakanan imam ahmad ya fidda shi hakanan abu daud didde ya ambata mana shafin ba sai mun memeta ba wa ahadithul fitan da hadithin fitina nan wace fitina ake nufi al fitan jam'in fitina ne wato abubuwan da za su rika aukuwa a tashin alkiyama na jarabawar imanin mutum. Akwai abubuwan mamaki, abubuwan fitini-fitini da tashin hankali wanda ba a saba ganin su ba a shekarun baya, za su yawaita aukuwa kafin tashin alkiyama. Har mutum wani ma zai zo ya rika cewa kai ya musulunci nan ma gaskiya ne. Akwai lokacin da zaka samu wasu mutane saboda gaskata abin da ake samu na sabon abubuwan halitta din nan, ko kuma a ce abubuwan kere-kere na zamani. Kun san duk lokacin da wani abu sabo ya fito a da, sai kaga mutane suna ta tsorata suna mamaki. Ku tambayi waɗanda suka dade lokacin da rediyo ya fito aka fara jin magana daga rediyo, ko haka nan lokacin da aka fara ganin mutum yana motsi a talabijin. Yawwa, to yanzu ku duba ku ga yadda waɗannan abubuwan suke yawa. Ba da wahala ayi wata kaɗan ba a fito da wani abu ba. Ana MySpace aka dawo, abin nan Facebook aka dawo, Twitter ko aka koma menene, kullun yanzu abubuwa fitowa suke. Ku duba harkokin waya ɗin nan, abinda da ba a yi da ita kullun sai fito mana da abubuwa suke, za a yi ta amfani da su. To irin waɗannan akwai lokacin da sai ka ga mutum ya riƙa ganin cewa wai mu abubuwan da ake gaya mana ma a addinin nan ku gaskiya ne, Turawan nan sun yi gaba. An taɓa samun wani da yake cewa ku zo nan kuna taimana surutun wai za a mutu, za a haɗu ga Allah, Allah zai zaunar da mu ya mana hisabi, mutane sun je wata wai ku kuna mana zancen haila da sauransu. Wani Balarabe ne da ya bar musulunci saboda ya ruɗu da abubuwan Turawa, shi ne yake faɗin wannan magana. Wai ku zauna kawai mu tashi mu ma mu ci gaba. Ba a hana a ci gaba ba ai. Mu ma muna son a yi karatun da za a ci gaba a jibin wata a cikin musulmi, ko a samu a yi karatun da za a ci gaba a kera jirgin sama. Su wannan Twitter da Facebook din idan aka ce musulmi ne suke, ba alheri ba ne? Ko ba haka ba ne? Yawa, ba wannan ake ki ba. Amma mutum ya ga waɗannan abubuwan mamakin har su sa wai ya raunana a addini, wai to ko harkar addini ma ko wasa ake mana da hankali ne. Kaga mutum bai yadda da alghaibin nan ba kamar da Allah madaukake ya gaya mana kenan, ko? To Allah madaukake ya kara mana imani. Su waɗannan su ne irin fitina. Ya ce ka dajjali, kamar zuwan dujjal. Dujjal wani halitta zance ko wani mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin sa a hadisai, ba laifin karanto anan ya kawo mana ne, ce a hadithu dajjali la'anahu Allah mustafidatun balagat hadda tawaturi, suna da yawa har sun kai tawaturi. In an ce hadithi mutawatiri shine hadithin da ya fi karfin a ce mutane su haɗu su yi ƙarya, ma'ana adadin waɗanda suka ruwaito shi yayi yawan da a al'adance ba zai yi a ce haɗa kai haka suke suka haɗa baki suka ƙirƙiro shi a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi ba. Wa qad ittafaqa ala mu'zamiha al-Bukhari wa Muslim. Bukhari da Muslim sun haɗu akan ruwaito da yawa daga cikin su. Wa kilahuma akhrajaha fil fitan wa ashrat as-sa'a. Ko wanne ɗaya daga cikin su, Bukhari da Muslim, a cikin littafin fitina da kuma ashrat as-sa'a. To anan daga cikin hadisai din akwai hadisin Uqbah ibn Amr al-Ansari, yaqulu yana cewa in talaqtu ila Hudhaifah, na tafi wurin Hudhaifah ibn al-Yaman kenan, mun san shi ko a cikin sahabbai shine ake cewa sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yawwa, fa qultu, sai nace hadithni ma sami'ta an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba ni labarin abin da kaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi dajjal, dangane da dujjal. Qala, sai yace inna ad-dajjala, shi dujjal ya khuruju, zai fito. Wa inna ma'ahu ma'an wa naran, yana da ruwa yana da wuta, haka zai fito. Ma'ana kamar da yazo nan bai kawo shi a wannan ruwayar ba, mutum ne mai ido guda ɗaya haka a goshinsa, idansa kwaya ɗaya ne dal, ba wai ana nufin ido ɗaya yake gani da shi ɗayan baya gani ba, a'a guda ɗaya ne kawai haka kwaya ɗaya. Banji ba, a'a wannan fassara ce ta wasu, kuma ba haka ake nufi. Ai, akwai waɗanda suka fassara cewa abinda ake nufi da dujjal idansa ɗaya, ma'ana duniya kawai yake kallo ba lahira ba, ko a ce Turawa su ne dujjal da suka kawo fitina, ko masu iya kashe musulmi su ne dujjal. A'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi siffofi wanda yake ƙuru-ƙuru suke abin da zai faru lokacin tashin alƙiyama ne, kuma sannan wannan halittar haka take da wannan irin sura ɗin. Shi yasa, domin idan da kallon duniya ne kawai ba lahira ba, daga cikin alamun ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da ido kwaya ɗaya, har ma yake faɗa cewa wa inna rabbakum laysa bi'awara, ubangijinku ba shi ba a'awar bane, kuma dujal in yazo zai ce ana rabbu zai ce shine ubangiji mun fahimci wannan yawa kaga kenan ba zantan mai ganin duniya bane kawai yawa zai ce shine ubangiji zai ce sama ta zubo da ruwa kawai sai kuga ruwa ya zubo kasa ta shanye ta shanye wuta ta bude anan sai ta bude duk abin da ya fada ayi kaza sai abu ya rika faruwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada cewa babu fitinar da aka taba yi irin fitinar dujal babu ba za a yi wata fitina ba da ta kai dujal me yasa saboda mai mumini mai sallah yana fitowa daga masallaci idan lokacin fitar dujal din tayi Allah ya jarrabe shi yana ciki jarrabar da za ta same shi shine in ya ce shine ubangiji ya zubo da ruwa din nan yayi abubuwan da kaman tsafi to ba za a gansu kaman tsafi ba sai mutun ya dauka shine ubangiji sai ya bi shi to wannan ita ce fitinar da ake nufi mun fahimci ma'anar fitinar ma'anar fitinar a jarrabi zuciyarka ka ji cewa ko wannan da fito din shine Allah din gashi ya ce abu kaza ya faru kuma ya faru to in ka bi shi a matsayin wannan to shine fitinar da ake nufi kuma mutun ya halaka sannan kuma zai zo a goshin nasa bayan idan guda ɗaya ne an rubuta ka da fa da ra ma'ana kafiru kafiri kaga shi ma wannan ba zai zama kenan siffar wasu mutane ne ko ta al'umma ko ta ƙasa ba yawwa wata halitta ce Allah maɗaukaki ya ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin ta kuma Allah zai zo da ita lokacin da wannan abu zai faru to shine anan sai yake cewa fa ammal ladhi yarahu an-nasu ma'an fa narun tahriku abinda mutane suke gani a matsayin ruwa na dujal din to wuta ce mun gano wannan wa ammal ladhi yarahu an-nasu naran shi kuma abinda yake za ku ganshi kamar wuta fama'un baridun abbun ruwa ne mai sanyi kuma mai dadin sha ma'ana abin da yasa aka faɗi wannan ya zo a wata riwaya cewa dujal zan iya tara mutanen da suka bi shi zai azabtar da mutane me yasa ba za su yi imani da shi ba shine Allah sai kuma ya ce ga wuta nan wanda ya masa da'a a yaki da'a ya shiga wuta wanda kuma ya masa da'a ce ga aljanna ya je ya shiga to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari cewa idan har wannan abu ya auku in ya ce ku shiga wuta ku shiga wannan wutar ruwan sanyi ne kuma ita ce aljanna mun fahimci wannan in ya ce ku shiga aljannansa wannan ruwan to wuta ce duk wanda ya shiga wuta zai shiga ina fata mun fahimci wannan dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wata riwaya ba wannan ba cewa idan ran da dujal zai bayyana fa in akun fikum fa ana hadiju hudunakum yace in ya zama a lokacin da dujal zai zo ni ina cikin ku yace fa ana hadiju hudunakum to na hutar da ku ni ne zan jayayya da shi ni zan muku maganin sa yace wa in lam akun fikum fa kullu mri'in hadiju nafsi in ko bana nan tare da ku to kowanne mutum ya ta kansa kaga kenan wannan shi yasa ya zama fitina fitina ce babba za a rudi mutum nan da nan ka yadda kai wannan mutumin kamar yadda faɗa shine Allah ko shi din ne sai kaga mutum yana kokari ya bi shi to an fitini zuciyarsa kenan Allah madauki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ayi koya mana a cikin sallah daga cikin abubuwan da za mu yi addu'a guda hudu din nan ko Allahumma inni a'udhu bika ko min azabi jahannama wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad dajjal wadannan abubuwa guda hudu Allah madauki ya tsare mu sai ce kad dajjali wal malahim da malahim an ce malahim shine ibnu al-athir yana cewa jam'in malhama wal malhama kuma abin da ake nufi shine yaki yawan yaki zai yawa kafin tashin alkiyama yana daga cikin alamar tashin alkiyama ai ta yaki ai ta fitinu harbe kashe kashe kamar irin yanayin da muke ciki yanzu yau wannan bom a nan yau wannan a can yau an kashe adadi kaza kuma ku duba labaran kasashe da yawa kullun ka bude gidajen rediyon nan ko talabijin kusan ma yanzu ba labarin da za a kawo maka in ba na tashin hankali ba to wannan ita ce shi yasa a wata riwayar cewa yayi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine wa yaksuru al-harju zai yawa sai sahabbai suka tambaye shi ya rasulullah menene al-harju sai ce al-harju al-qatl abin da ake nufi da al-harju shine al-qatl fi kisa zai yawa yau kashi an kashe wannan gobe an kashe wannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar mana da waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu'minai baki daya sai ce wa ahadithu nuzul isa da hadithan saukar annabi isa su ma wannan duk gaskiya ne alama ta tashin alkiyama zuwan annabi isa yana cikin waɗannan alamomi guda goma tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa annabi isa alaihi salatu wasallam zai zo wasu suna cewa da ingancin zai dawo ne to a matsayin annabi to kenan ba shi ba annabi ne annabin ƙarshe ba amin wannan magana kwanaki ko yawa wannan ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam annabi isa zai dawo yayi aiki da shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba tare da an sauke masa darajarsa ta annabta ba yawa ma'ana kenan kasancewar ba wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana babu ihdathin nubuwa ba'da nabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu farar da wata sabuwar annabta shi ko ta sa ai kaga ba sabuwa bace ko tsohuwa ce don haka kada mutum ya kawo wani rikici ko ya ce ai ba zancen dawowar annabi Isa kamar yadda a wasu shekaru aka samu masu fadin irin wannan suna ƙaryata maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yake wa khuruj ya'juj wa ma'juj mun yi maganar khuruj ya'juj wa ma'juj shi ma ko hadisin sa shi ma yazo muttafaqun alaihi yazo abu bukhari da muslim wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai sai aka ji shi yana cewa la ilaha illallah waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab yana cewa la ilaha illallah bone ya tabbata ga larabawa daga wani sharri da ya kusa zuwa musu inji annabi sallallahu alaihi wasallama yace futihal yawma yace a yau din nan an bude min radmi ya'juj wa ma'juj bangon nan na ya'juj wa ma'juj a yau an bude misl hadhihi gwargwadon haka sai ya hada yatsansa guda biyun nan da babban yatsa da wannan na nuni sai ya hada su yace kamar haka yau an bude ma'ana kenan daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangon nan na ya'juj wa ma'juj an kwarzane shi an bude gwargwadon girman haka ma'ana kenan me abu tashin kiyama ya kusa ma'ana zuwan su ya kusa za su ci gaba har sai sun balla bangon kuma su taho shine abin da yake nufi to shine a lokacin nan da ya fada bayan ya nuni wannan nunin sai ce faqalat zainab bintu jahsh a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai zainab bintu jahsh ko yawa qala sai ce fa kuntu sai nace ya rasulullah ya manzon Allah afanuhu laku wa fina salihuna yanzu da kace bane yazo mana ma'ana azaba ta kusa a halaka mu alhali da salihan mutane a cikin mu qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am eh za a halaka ku duk da salihan bayin da suke cikin ku idza kathura alkhabath idan barna ta yi yawa in barna ta yi yawa jama'a suka juya wa addinin Allah bayan ake ta abubuwa marasa kyau ana sabawa Allah to Allah zai halaka mutane sai kuma dai in ya tashi kuma a tashi kowa akan niyyarsa salihin a tashe shi a matsayin salihi wanda kuma yake ba salihin ba sai ya tashi a matsayin abin da ya tashi wannan Bukhari ya rawaito shi shi ma hadisi ne sahihi wa ahadith ad-dukhan da kuma hadisan dukhan shine hayaki wanda nuga mana da zugo shi ma hadisin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi cewa inna min ashrat as-sa'a dukhanan mala'a ma bayna al-mashriq wal maghrib wani hayaki ne zai turnike ya cike gabas da yamma yamkufu fil ardi 40 yawman zai kwana 40 haka a ƙasa amma al-mu'minu fayusibuhu minhu shubhu az-zukam kamar yadda ya mana da su cewa mu'mini ba abin da zai same shi na wannan hayaki sai kamar dai yayi mura wa amma al-kafiru in ku mutum kafiri ne fayakunu bi manzilati as-sakran sai zama kamar yana maye haka kafiri zai zama kamar yana maye ya khuruju ad-dukhanu min anfihi sai hayaki ya rika fita daga hancinsa wa min kharihi na'am daga hancinsa da kuma kofofin hancinsa wa ainihi da idanansa wa udunaihi da kunnuwansa wa duburihi da kuma wato duburarsa Allah madauki ya tsare mu wannan shine hakin wata rana ina jin shekara biyu kenan ko daya da wani abu ba an yi wani hayaki ba da turnike a kasashen turawa ko a Europe har aka dakatar da flying ba a tashi jirgin sama yan kwanaki aka yi sai mutane suka fara wani text ana ta yada wai gashi nan dukanin nan da Allah ya faɗa na alamar tashi alkiyama shine har wani yayi waya yake tambaya ta ko shi din ne da gaske wannan ba haka siffar sa ba irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yau da mun ji labarin irin waɗancan abubuwan sun auku kuma shi wancan da zai zo zai game duniya ne ba iya kasashen turai ba yau har inda mu'minai suke haka zai zo to Allah ya kyauta shi yasa abubuwa din sun faru mu rika tambayar yadda suke ainihi a gun malamai kada kawai nan da nan komai ya zo na mamaki sai mu hada shi da irin waɗannan abubuwan da muka ji sannan sai yake cewa wa ahadithu dajjal mun yi wannan dukkan mun gama yace wa ahadithu rih da kuma hadisan iskan nan daga cikin alamun tashin alkiyama ai goma muka faɗa ko malamai sun faɗa to a cikin su akwai wata iska da za ta zo taqbidu kullu nafsin mu'mina wata iska ce mai sanyi mai daɗi Allah maɗaukaki zai koro ta kafin abin da zai auku na ƙarshe na bala'i da kamar yadda Hausa suke cewa gudun fanfalaki ko gudun da za a yi zuwa gun hisabi Allah maɗaukaki sai ya ɗauke ran muminai ya zama tashin alkiyama na ƙarshe ba zai auku akan muminai ba sai a turo wata iska za ta zo mai sanyi ta shiga ta kwashe rayukan mutane baki ɗaya in dai muminai ne ma'ana kullu nafsin mu'mina sai Allah maɗauki ya karɓi ran muminai sai a bar iya kafirai wanda akan su abun karshe zai auku wa ahadithun nar da kuma hadisan wuta allati tabharu wanda za ta bayyana shi ma wannan yazo a hadisin annar shi ma akwai hadisai muttafaq alaihi rawahu abu huraira ya rutu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu sa'atu hatta takhruja narun min ardi alhijaz wato wutan tashin kiyama ba zai auku ba sai wata wuta ta fito daga kasar Hijaz in an ce Hijaz ina ake nufi in an ce Hijaz ana nufin kasar da ta kunshi da Makka da Madina da Taif sune Hijaz yawa Syria Sham ake ce mata yawa da Jordan da Syria da Palestine da Lebanon wannan kasa guda hudu su ake ce ma Sham in kana karanta littafai da larabci aka ce Asham to ba iya Syria ake nufi ba waɗannan kasashen guda hudu sune Sham in aka ce Hijaz kuwa da Makka da Madina da Taif in aka ce Najdu shine inda Riyadh take yanzu da Qasim da wannan areaoyin da headquarters Saudi Arabia take yau to wata wuta za ta fito daga Hijaz inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tudhi'u a'naq al-ibli bi Busra za ta haskaka wuyan raquma a garin Busra Busra a Sham take kaga kenan ashe ranar wannan wutar mai karfi ce haskenta ma'ana fitowar da za ta fito har sai an ga wuyan raqumi a garin Busra da wannan wutar za ta haskaka wutar kuma daga ina daga Hijaz wajen Makka da Madina daga nan za ta tashi ta hasken da wuyan raqumi mutanen Busra daga nesa za su hango shi ga wannan wutar ta haska shi a cikin duhu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan garin Busra ake karanta karkar ce Basra a ɗaya garin na Iraki sunansa Al-Basra da alifun da lamu ba'un da sadun da ra'un to da da'un marbuta wannan kuma Busra da alifun maqsura ne a ƙarshe yau babu kuma alifun da lamu wato ba'un ce da sadun da ra sai alifun maqsura ai mun san alifun maqsura ko me kaman ya'un amma ba ta da digo a ƙasa yauwa shine garin Busra a Sham take to Allah dai ya kyauta mana sannan sai yake cewa wa ahadithul khusuf da kuma hadisan da suka zo akan khusufi kusufi shine abu ya nitse cikin kasa ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin kaman gashi nan inda shi ma ya faɗa cewa allazi rawahu al-imam muslim fi sahihi kitabul fitan wa ashrat as-sa'a babul khasf bil jaysh allazi ya ummul bait akwai wasu mutane da za su taho da niyyar su halaka dakin ka'aba Allah madaukaki zai nitsar da su gaba daya sai su nitse a cikin kasa a neme su a rasa tarihin su kuma ya kare kenan to irin wannan shine abu a karkashin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo cewa kafin tashin alkiyama Allah madaukaki za a rika samun irin wannan abun girgizar kasa ta girgiza mutane su fada ciki Allah ya rufe da su shikenan labarin su ya kare to su ma wannan sawa'un mutanen kirki ko mutanen banza duk wannan abun zai auku akan mutane ne baki daya sai dai daga karshe Allah zai tashi mutane nan tashin alkiyama kowa akan niyyarsa ai Aisha ta taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan ko yake cewa duk wannan da suka taho bi baida'a min al-ard inna as-sahara za su zo su halaka dakin ka'aba Allah ya ce Allah zai kisfe su kisfewa ma'ana su nitse cikin kasa sannan ranar tashin alkiyama sai Allah ya tashi wadanda suke ba a cikin su ba tare suke suna tare da su da jikin su amma kuma niyyar su ba ita ce su yaki ka'aba din ba sai Allah ya cire su sai zama an tashe su salihai to haka nan karshen mutane in mutane salihai ne ko da an kisfe su din za su tashi a matsayin salihai waɗanda kuma suke ba salihan ba sai su tashi a matsayin da Allah madaukaki zai tashe su wannan shine karshen abin da ya kawo mana sai mu tsaya kuma anan da fatan Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga duk wata fitina ta kafin tashin alkiyama da abubuwan da suke aukuwa dinnan na tashin alkiyama Allah ya tabbatar da imanin mu a lokacin da za su zo ya zama muna kan imani har haduwar da zamu yi da Ubangiji subhanahu wataala Allah karka girgiza mana imanin nan namu ya zama mai rauni Allah ka tabbatar da mu akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma muna addu'a Allah subhanahu wataala ya sa albarka a rayuwar kowa daga cikin mu Allah ya sa wa mutum kowa albarka akan ayyukan mu da ƴaƴan mu da matan mu da duk abin da muke na alheri Allah subhanahu wataala kuma ya tsare kasar mu ya bata da kwanciyar hankali da zaman lafiya waɗannan abubuwa da suke aukuwa a garuruwan musulmi da garuruwan dai wannan ƙasa ta mu muna roƙonka ya Allah kai mana rahama ka dakatar da su ya zama cewa ba za su auku su cuci al'umma ba kuma duk abin da zai zama fitina da zai lalata mana zamantakewar mu a ƙasar nan ya Allah ka dakatar da shi muna kuma addu'a ta musamman ga babban bakon mu mai martaba sarki Mudi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa albarka a rayuwarsa da shi da mai masaukin sa baki daya. Allah ya kare taimakon su, ya ba su tsarewa irin tasa. Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kare karfafa musu aiki ga addinin musulunci. Allah kara musu imani a zukatan su, ya zama cewa su mutu da la ilaha illallah. Kuma duk abinda al'ummar musulmi suke ciki, Allah madauki ya ba su basira da za su ba da shawarar da za a taimaka wa al'ummar musulmi akai. Allah subhanahu wa ta'ala ya kara tsare mu baki daya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.